sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Rasha ta kai wani kazamin harin makami mai linzami a jiya Asabar kan birnin Prokofs na gabashin Ukraine, mai tazarar kilomita 80 daga arewa maso yammacin Donetsk, kamar yadda gwamnan yankin da ke karkashin ikon Ukraine Vadim Flashkin ya wallafa a sakon Telegram. Mutane 11 sun mutu, ciki har da yara 5. Wannan shine sakamakon hare-haren da aka kai a gundumar Provox a yanzu, inji Flashkin, wanda ya wallafa hotunan jami'an ceto da ke ratsa manyan baraguzan gine-gine a cikin duhu. Flashkin ya ce an yi amfani da makamai masu linzami samfurin S-300 a jerin hare-haren da Rasha ta kai, inda babban harin ya afkawa Provox da ƙauyukan da ke kusa. Ya ce harin ya nuna cewa dakarun Rasha na ƙoƙarin kawo baƙin ciki a ƙasar mu. Ofishin jami'an shigar da ƙara na yankin Kharkiv ya bada shaida a jiya Asabar da ke nuni da cewa watakila Rasha ta kai wa Ukraine hari ne da makaman da Koriya ta Arewa ta bata. Sojojin Isra'ila sun kammala tarwatsa tsarin soji na ƙungiyar Hamas a arewacin Gaza, inda suka kashe mayakan kusan 8,000 a yankin tare da kwace dubun dubatar makamai da miliyoyin takardu a can, inji mai magana da yawun rundunar sojin a jiya Asabar. A wani taron manema labarai ta yanar gizo, jami'in sojin Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya bayyana cewa a yanzu Isra'ila ta mai da hankali wajen wargaza kungiyar Hamas da ke tsakiyar yankin da kuma kudancin zirin Gaza. Yana mai cewa hakan zai dauki lokaci. Hagari ya ce kokarin da sojojin Isra'ila ke yi na kawar da kungiyar Hamas daga tsakiya da kuma kudancin Gaza za a yi shi ba kamar yadda aka yi a arewacin kasar ba. Yana mai cewa sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar zirin Gaza ciki suke da cinkoson jama'a kuma ciki da 'yan ta'adda. Turkiya ta shirya yin amfani da tasirinta da muhimman kasashe a gabas ta tsakiya domin dakile yaduwar rikicin Gaza, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa manema labarai a yammacin jiya Asabar, bayan wata tattaunawa da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan, daya daga cikin manyan masu sukar ayyukan sojin Isra'ila a Gaza. Tun da farko a ranar, Blinken ya gudanar da ganawa tare da Erdogan a Istanbul, sannan kuma da Prime Minister Girka Kyriakos Mitsotakis a Crete. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya soma wani rangadin diplomasiyya ne a yankin gabas ta tsakiya a wannan makon, tare da makasudin kwantar da hankula a Gaza da kuma kwantar da tarzoma a daukacin yankin. A wata ganawa ta daban da Blinken, Ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan ya yi kira da tsagaita bude wuta cikin gaggawa a Gaza kuma a bada damar kai agajin jin kai ba tare da wani shamaki ba. Fidan ya kuma yi kiran da a fara tattaunawa cikin gaggawa domin samar da maslaha ta kasashe biyu, a cewar majiyoyin diplomasiyyar Turkiya. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Asabar, ministan harkokin wajen Faransa ta fada wa takwaranta na kasar Iran cewa dole ne Iran da kawayenta su daina ayyukan da ke haddasa tashin hankali da kan iya haifar da rikicin kan iyaka a gabas ta tsakiya a yayin da ake yakin Gaza. A yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullah, Catherine Colonna ta isar da sako a sarari cewa hadarin da ke tattare da rikicin yankin bai taba kasancewa mai girma kamar wannan ba. Wajibi ne Iran da kawayenta su gaggauta daina ayyukan da kan iya haifar da rikici, a cewar wata sanarwa a shafin X da aka fi sani da Twitter a da. Ta kara da cewa babu wanda zai sami nasara ta hanyar tashin hankali. Kiran nasu kuma na zuwa ne bayan da kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a Lebanon ta ce ta kai hari kan sansanin Isra'ila da makamai masu linzami 62 a matsayin martani na farko kan kisan mataimakin shugaban Hamas a Beirut.
La labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki nuni kasuwa.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin kasuwa akai miki dole, wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin ya zagaya a wuraren kasuwanci daban-daban don jin yadda kasuwanci ya tafi a shekarar 2023 da ta wuce, da kuma fatar ƴan kasuwa a wannan shekara ta 2024.
Sunana Malam Ya'u, mazamni Ibadan, jihar Oyo. Ni sana'a tireda aiki na layin shekarar 2023 ku komi da komi yayi tsada. Idan ma za mu je kasuwa wallahi da rubuta muke yanzu, amma sai dai ka dauki kudi ka je da su dan kana iya sai yau in ka koma da mareci a ce maka yayi kai. Dan haka yanzu wallahi wannan sabon shekaran muna fatan dai Allah ya kawo mana sauki
a cikin kayayyakin da kake saidawa a wannan shago naka na trader, kamar a ce omo, kamar a ce magi, kamar a ce madara, kamar a ce dai lemon kwalba da sauransu. Wani ya hi tsada ko kuma ya hi ciniki a shekarar da ta kare ta 2023?
Da muna saya kayan lemon nan da Martina da kayan shayi hakan gada da Lipton da madara, amma yanzu wallahi masu shayi idan suka zo sai dai su sai Lipton su koma, madaran ma idan suka saya za su dinga kuka kudin su baya dawowa. Dan haka yanzu muna fatan wannan sabon shekara din Allah dai ya kawo mana sauki, abin ya zama labari a wanda wuce ne.
Me kuke son ku gani a cikin wannan sabon shekara?
To gaskiya cikin wannan sabon shekara muna fatan dai Allah dai ya kawo mana saukin wannan lamarin da yake faruwa a baya din, wannan abin da yake sauki.
Sunana Alhaji Karaye, wanda an kasa energy a cikin garin Koko. To gaskiya a shekarar gar ta kare ta bana alhamdulillah bakin gurgudu kasuwanci a ɗaya gudu, amma muna ganin alamar shekarar ga zamu shiga gaskiya kasuwanci sai a hankali ba kowace shekara ba saboda yanayin kuɗi a Najeriya.
To yanzu wannan sabon shekara ta 2024 menene fatanka?
To fatana dai Allah ya kaddara mu samu alheri a cikin ta, dan kowace musulmi na fatan alheri a gaban shi, amma yanayin kasuwa muka ga alamar shekarar bana ba irin kamar shekara ba, amma ba mu san abin zai yi gaba, amma muna roƙon Allah ya kawo mana gyara akan wannan al'amari ake cikin halin yanzu.
Wasu na ganin cewa shekarar da ta shige ta 2023 babu ciniki kamar wannan sabon shekara ta 2024, a wajenka yaya take?
Eh to yanayi ne kowa da irin yadda ga yanayin kasuwanci. Alhalin gaskiya shekarar inda mun kauce ke gaskiya kasuwa ta ɗan yake, amma yanayin da mun ka tunkara da duk shekara ai an ka taso mu irin wannan zaka ga kasuwanci na tashi, amma ba na gaskiya sai a hankali gaskiya fi sabilillahi.
To wannan kasuwanci da haka na shanu eh ana ka gani wani lokaci ne shanu suka fi tsada?
To gaskiya akwai ne, ba na gaskiya ba mu ga yanayin kasuwa tana ta irin haka nan kamar duk shekara kullum ba.
Kamar wannan jansa kamar shekarar 2023 suna nawa?
To kamar shekarar 2003 gaskiya yana 300 310 320.
To yanzu da 2024 kamar shi na nawa kuma?
To yanzu a halin da cike yanzu ba ga ana ta mana shi 280 270. Kaga yanayin kasuwa ta canza kenan, saboda yanayin ainihin kasuwa ba ta da kari a shekarar bana.
Sunana Alhaji Usman Idris Yaku, chairman Akin Yelema kasuwar gwari. To alhamdulillah gaskiya kasuwanci da ya tafi musamman na wannan kayan mu na gwari a shekara ta 2023 ya tafi akwai kalubale da yawa wanda aka yi ta fuskanta, musamman kalubale na farko karin kudin man nan da aka yi. Wannan karin kudin man nan ya sa ainihin motoci da suke dauko mana kaya sun rubanya, kudaden da suke dauko mana kusan kashi uku.
Wannan ya sa kayan gwari irin tumatur, tattata, sai da albasa kamar farashin su ya tashi.
Nan karin kudin man ya taimaka wajen tayin kayan gwarin nan. Bayan wannan muna sanar da cewa akwai ko matsalar tsaro da ake fama da ita a arewacin Najeriya, wannan guraren da ake wannan noman nan gurare da yawa noman ya ragu, shi ma ya taimaka wajen kara farashin wannan kayayyaki nan.
To menene fatar ku a wannan sabon shekara da muke ciki?
To fatan mu dai da muke ba wannan sabon shekara da muka shiga, fatan mu ga gwamnati lalle ne ta taimaka a tallafa mana akan a samu sauki akan wannan farashi da muke fama da shi na tsadan mota da take kawo mana kai. Bayan wannan ko muna roƙon gwamnati ainihin yankuna da ake wannan noma ko kuma yankunan arewa da matsalar tsarin, muna addu'a muna fata wannan gwamnati ta iya bakin kokarinta ta ga an samar da tsaro ingantacce wanda za a ci gaba da wannan noma. Noman nan yana taimaka wajen rage talauci a wannan ƙasa tamu baki daya.
Kana ganin idan gwamnati ta sa baki zai taimaka farashin kayan gwari ya sauko?
A insha Allah, in dai aka samu zaman lafiya zai iya saukowa.
Sunana ga Abubakar Garba Karaye, daga nan kasuwar Akin Yele ta ƴan tarugu da ata da kayayyakin miya gaba daya.
To me fatan ka ga wannan sabon shekara a game da kasuwancin kayan gwari?
Fata na ga wannan shekara da ta shigo, muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya kawo mana dauki dangane da barazanar da muke samu a arewacin Najeriya na harkar tsaro domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa inda ake noma gwarin na yanzu ba ta nomuwa. Kuma sai harkar wajen bangaren wannan tallafin mai fetur da gwamnati ta cire ya taimaka mana wajen sa wannan kayan tsada. Domin ko da ka samu kayan da sauki a arewacin Najeriya, kuɗin motar da zaka biya a kawo maka shi nan kasuwa, idan ka buga sai kaga kuɗin kayan yayi tsada sosai da sosai.
Kamar wannan a Tarugu shekarar da ta wuce shina nawa?
To a shekarar da ta wuce kwata-kwata wannan a shekarar da ta wuce baya wuce naira 25,000, amma a yanzu gashi ya kai har 30,000 a halin yanzu. Kaga ko lallai wannan tsadan mai ta ƙara taimakawa. Su mata suna ganin cewa kamar mu muke matsewa, mu ko ba laifin mu bane. Wannan tsadan mai da za mu biya direba kuɗi, idan muka buga shi akan kayan dole kayan ya tsada. Shi yasa mu wani lokacin ma muna hakura da ribar da muke samu akan kayan, masu mota suke kwashe kuɗin. Su ba an ka ce zima sauki sai su ce lallai su ai mai nan da tsada suke sayen shi. Su ma mai ya janye kuɗi abin da ke faruwa. Domin hakikanin gaskiya a da ba haka abin yake ba. In ka so kaya da sauki zaka zo kasuwa sai su ma masu sayan kaya su saya da sauki. Amma yanzu in ka hada da bashin motar nan lallai abin da direbobi ke ansa wannan al'amari ya dole kayan ya tsada in dai har ana so a ci gaba da sana'a.
Yawa. To ina sunanka?
Sunana Ya'u Mai Kaza Sarma. To za su wacce na sabon shekara dai sai dai mu ce mun gode bi Allah, saboda gaskiya akwai sabani bisa shekarar da ta wuce. Don baraka ba irin wanga lokaci muna sayan layers 2,300, amma yanda ta kama muna sayan ta naira 3,500 akan sari tun daga daji.
Wato kajin irin waɗannan kajin turawa kenan?
Irin kajin turawa, akwai layers mai yawan kwai, akwai kuma noila maza, akwai kuma brola mata irin waɗannan.
Yanzu irin wanga da ni gani faran nan a shekarar da ta wuce bara tana nawa?
To a shekarar da ta wuce bara gaskiya ba ta wuce ba da 3,500. To amma sabanin yanzu da yanayi ya canza muna sai da ta 2,500 zuwa 6,000.
To wannan fa ita ko mai baki da fari?
Yawa, wanga noila shi kuma noila ake kiran shi.
To
gabara muna samun shi 2,500. To amma yanzu ga yanayin da ya kama yanzu muna samun shi naira 4,500. Wallahi haka muke samun shi.
Me ya kawo wannan tsada dai?
To yanzu mu dai abin da muke tunani sai dai mu ce ubangiji Allah ya kawo mana sauki. Kuma babu abin da ya kawo mana wannan tsada da muke kallo muna gani. To kamar gaskiya jiya tallafin mu nan shi kawo mana duk abubuwa sun kai tsada, masara ta yi tsada.
Sunana Jamilu Tanimun Boɗin Galogal Galo daga Oyo State, mai shayi a Kele Ibadan. Wallahi gaskiya mallam kasuwar shayi Allah dai shi gyara mana, abubuwa sun taɓarɓare, babu ci gaba ga abubuwa na harkar kasuwancin shayi.
Kana rahin babu ciniki?
To babu ciniki tunda mutane ba su da kuɗi, kuma kaya komai yayi tsada. Indomin ɗin da muke sai suwa da naira 70 guda 250, yanzu ya zama guda shine 200. Wannan muke sai suwa 120, yanzu shine kuma ya zama 270-300 wani wuri. Wani naira 50 ya dawo 150. Kaga abubuwa su taɓarɓare. Biredin da ya kamata mu sayar a da muna sayan shi naira 100-200, muna sayarwa 250, yanzu ana sayar mana shi 350. Kacar muka sai 400 mu samu naira 50, wani lokaci kuma iya kuɗin mu za su fita.
To a da kamar mutum nawa kike shan shayi a dare ɗaya gare ka ko kuma a safiya?
To gaskiya mallam ana ciniki da ba kaɗan ba, saboda abubuwan suna da sauki, kuma mutane ko zo mai 200 mai 300 zai tsaya. Yanzu fa shayi da biredi yanzu aka sha sai ka rike 500 ha.
To menene fatanka a wannan sabon shekara da muke ciki?
To fatana a sabon shekara idan Allah manya su diba mana ga kayan nan da man nan da ake sa, komai za a ce mai ne, komai za a ce mai ne. To gwamnatin Najeriya ta taimaka mata talakawanta ta diba mana ga harkan mun nan, abubuwan nan su sauki.
Kasuwana Bashir Muhammad Addida, malami a Jami'a Usman Dankwa. Kasuwanci gaskiya ya shiga cikin wani hali wanda za a ce ba a cikin ƴan shekarun nan ba a taɓa ganin shi ba, saboda matsaloli da yawa da aka samu a duniyar kasance na tattalin arziki da sauransu, daga yaƙe-yaƙe na Ukraine zuwa abubuwan da suka faru a Najeriya na cire tallafin mai da sauransu, kuma tashin goron zaɓo da daura ke yi ya je wa kasuwanci da ƴan kasuwa cikin wani yanayi na tsar-tsar. Don haka kasuwanci a shekarar da ta gabata ya ga wani rashin tabbas da bai taɓa gani ba a shekarun da suka gabata.
Dokta, idan aka duba a mahangarku na masana tattalin arziki, wani hange kuke yi ma kasuwanci a wannan shekara ta 2024?
Kadiba yanzu gwamnatoci a kowane bangare a wannan ƙasa sun damu da halin da ƙasar take ciki, domin al'umma sun kai wani mataki na matsin rayuwa, na tsadar rayuwa, da rashin tabbas, da kuma ma rashin ƙwarin gwiwa ga abin da shugabanni ke yi. To muna tsammanin cewa ga irin kasafin kuɗin da muke ganin shugabanni biki suna gabatarwa da tsare-tsare suke fitowa da shi. Muna tsammanin cewa wannan shekara insha Allah wasu abubuwan za su dan warware. Da yake ka sai aka shiga cikin yanayi irin wannan ba abu ne na farguda abubuwa su gyaru ba. Amma muna tsammanin za a hautur ba ta gyara. Ita kanta in ka tiba da kungiyoyi na tsaya wanda suka shahidi ci gaban tattalin arziki da bankuna sun ƙara haɗaka da ƙasashe waɗanda suke masu talauci da kuma su kansu ƙasashe masu ƙarfin arziki kuma matakan da ake doka na cikin gida na ƙarfafa masana'antu wanda za a tsanda ma ga shugaban ƙasa ya fito da shi da wasu gwamnoni mun kuma suna so su taimaka ma 'yan kasuwa da kasuwanci bunƙasa kasuwanci a cikin jihohinsu. Wannan abubuwa muna tsammani in aka yi su da gaske kamar yadda ya kamata za su kawo sauƙi ga jama'a za su kawo kuma bunƙasa ga tattalin arziki.
A nan shirin zai dasa aya a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Hassan Umar Tambuwal jagoran shirin ke cewa barkanmu da sabuwar shekara.
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Pastor Sumbu Smart Reverend da ane manya adinan nan guda biyu za su taka domin samun zaman lafiya da kuma yadda za ka kawar da rashin zaman a cikin kwanciyar hankali a nan kasar mu. Da farko dai yana da muhimmanci mu gane akan cewa in ba mu iya mun gane akan cewa Allah ɗaya ne ya rice mu ba to ka gane a nan za mu iya duban juna da cewa mu ba komai ba sannan kuma mu ba za mu yi mu gane yadda za mu zauna tare da juna ba. So shi yasa yana da muhimmanci dukkanmu mu iya gane akan cewa da Kristiyan da Musulmi Allah ɗaya ne ya rice mu sannan kuma ya ɗaura mu a cikin wannan doron kasa. Na biyu ɗin shi ne dole ne za mu kawar da abin da muke cewa rashin duban juna akan cewa Allah ɗaya ne ya rice mu sannan ya ajiye mu amma za mu samu muna gani mana partiality da kuma sentiment. Ana za mu dubi shi akan cewa za mu nuna ma juna son kai ba za mu iya mu zauna tare sannan kuma mu yi abin da kan kawo cin gaba da zaman lafiya a tsakaninmu ba. Na uku kuma shi ne wannan ainihin jahilci na rashin sanin addinin gaskiya. So ranar mabiya idan suna tana cike da wannan jahilci to ba za su gane hagunsu da kuma damansu ba. Manyan shugabannin addini na da wannan nawaya mu koyas da ainihin mabiyanmu su gane ga zahirin gaskiyan addini da ya kamata kowa ya gane. Za mu fahimci juna, za mu juna adalci sannan kuma za mu aiwatar da abin da Allah ke so mu aiwatar ma juna. Sannan mafita a nan shi ne kan cewa dole ne dukkanmu mu koma ga Allah da Kristan ɗin da Musulmi ɗin dole ne mu koma ga Allah cikin tuba da kuma mu sulhu mu gaya ma Allah kan cewa duk inda muka kasa muka a nan za mu dawo gare shi. Idan muka koma ga Allah, Allah kan iya taimake mu cikin jinkansa da rahamarsa yaka iya nuna mana mafita da za mu yi musamman wannan insecurity da muke fama da shi rashin cin gaba da muke fama da shi. Allah yaka iya ya sabko ya ɗauke ya kuma ba mu ani cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon kuma na farko a wannan shekara ta 2024 miladiya zai tattauna ne akan cututtukan da suke da dangantaka ko kuma alaka da yanayi na sanyi. Ganin cewa yanzu mun fara shiga wannan yanayi na sanyi kuma sanyin yakan zo da iska da kuma hunturu. Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin mutane kan yadda suke kula da kansa musamman a wannan lokaci na sanyi.
Sunana Yedu Shokolo Jona.
Musamman yanzu a yanda muke yanayi na sanyi da kura, wani mataki kake dauka domin kare kanka daga kamuwa da cututtukan da suka danganci sanyi?
Tunda lokacin kura ne ai kowa ya san lokacin sanyi. Banda mutum ya kamata ya kare kanshi, kaga indai kana tafiya inda akwai kura ya kamata ce kana da handkerchief ko abun rufe hanci saboda wannan kuran da suke tashiwa suke shiga cikin hancin mu shi muke shaka kuma mun shaka sai kaga mutun nan da nan ya samu mura so ya kamata muna lura da wayannan abun ba komai bane ya kamata muke shaka daga iska ya kamata muna kare kanmu
kaga lokacin sanyi musammar fatar lebe zaka ga in lebe ya bushe shi ma yakan fashe ko fatar jiki ita ma in ta bushe ko ta tsage haka da kafa da sauransu
ai wannan lokaci ne wanda ya kamata mutane suke tafiya da ko vaseline ko wani dan mai haka ka ga bakin ka ya dan bushe sai ka shafa bai sai ka bar bakin ya fara dan barewa garin barewa wannan ne sai ki gan ciwo kuma ciwon nan yake siya a lebe ne lebe mutane ga ya juma a gurin da saboda gurin bushewa yake amma kana dan vaseline nan kana samu kana dan shafa sai ka ga abun to al'amuran zaka ga komai ya daidaita
eh sunana Khadija Jamil Ali eh to na farko dai a wannan sanyi ya kamata mutun ya nemi man shafawa dan shine na farko dan zaka ga kai wanka sai kuma ya zama na ba man shafa a jikinka duk za ta faffashe inda kuma sanyin zai samu karfin gwiwa ma shiga ka nemi man shafa mai kyau ka rika shafa ma jikinka da kuma kokarin sa kaya da za su rufe jiki idan ka samu wa'innan masu maskan taimaka da kuma mutun ya rika shan ruwan zafi dan yakan taimaka ma sanyin shi karan kanshi to idan ka samu wa'innan hakan zai taimaka maka gurin rage sanyin nan da ake
to wajen kamar kura haka zaki ga balle ma yanzu akwai cututtukan da ake iya daukan su ta iska haka kuma yanzu iska tana kadawa akwai kura zaki ga ana yawan kamuwa da mura shin me kike yi dan kare kanki daga wannan
to ni dai anawa sweater nake sawa kuma ina kokarin duk inda kura yake nisanci kaina da shi saboda irwa ina kuran da suke tashi din
tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja
to likita kamar wasu irin cututtuka ne ake iya cin karo da su a wannan lokaci ko kuma yanayi na sanyi musamman ma da yake zuwa da iska da hunturu
mafi yawanci idan lokacin sanyi ya zo saboda yanayin sanyin mu yana zuwa da hunturu da kura da sauransu cututtukan da aka fi yawan samu cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system wato abin da ya shafi numfashi da sauransu wanda suke da cututtuka irin nasu asma da allergy da sauransu su ma yakan karu matuka sannan saboda kasancewa sanyin ne zaki ga jama'a sukan taruri daya a kunna wuta ko a rufe dakuna yadda kenan iska ba ta shiga sosai ta fita abin da ya shafi da turanci za a ce ventilation waɗannan su ne yawanci abin da aka fi samun karuwar su ko yawan su ya karu ko kuma ya kasance sun ta'azzara a wannan lokaci
kamar wanda ya san yana da wannan cuta da ka irga musamman mai asma ko kuma mai allergy ko pneumonia ko wata cuta dake da nasaba da sanyi ta yaya ya kamata ya kula da kansa
abin na farko shine idan ya kasance kana kan magani ya kamata kar kai wasa da magani nan saboda magunguna na ko wanda magani ne na kariya abin da ake cewa rigakafi kada ai wasa da shi akwai magungunan da kuma sai ciwon ya zo misali za a yi amfani da shi kamar masu asma kenan da allergy akwai wanda akan ba su shawara su yi amfani da mask ya zamu kira mask kenan abin da ake rufe hanci da shi zaka shaki iska amma zaka rufe hanci saboda zai dan rage yawan kura da take shiga hancin sannan saboda yanayin taruwar jama'a da sauransu kuma a rufe wuri akan samu karuwar cututtukan da za a iya shaka kamar kwayar cutar da ke kawo sankarau saboda kada bukatar ya kasance kada a ce za a rufe daki roof a kunna wuta a bude ya kasance iska tana shiga tana fita in ya so gara ya amfani da kayan da za a dan sa masu kauri a dan rage jin sanyin maimakon a ce za a rufe wunduna da sauransu akan samu karuwar hatsarin gobara idan sanyi ya zo saboda yanayin yadda mutane ke mu'amala da wuta da kuma abin da ya shafi wuta da bukatar a kula sosai matuka musamman idan gida da yara saboda abin da suka ga kana yi fa bayan ba idan ka za su gwada to wala Allah kunna wuta ko jona wani abu da ya shafi wutar lantarki da bukatar a sa ido matuka sannan wanda ya kamata a ce sun yi alluran rigakafi da basu ba da bukatar su yi musamman kafin lokacin sanyin nan ya ta'azzara
kamar alluran rigakafin me kenan
to kamar yara akwai abin da ake cewa su pneumococcal vaccine akwai wannan kwayar cutar pneumococcal da ake kare ta tana kawo pneumonia kuma tana kawo sankarau da sauransu to kenan yaron da ya kamata a ce ya samu irin wannan alluran rigakafi da ba a yi mai ba to da bukatar a yi masa tun kafin ya kasance kasance kuma hatsarin kamuwa da cutar ya karu.
Ta yaya ya kamata a kula da yara a wannan lokaci ko da a ce an musu wannan rigakafin da kai bayani yanzu?
To kamar yadda ne bayani da buƙatar a sa musu kaya wanda ya dace da zamanin da aka shiga, wato zamanin sanyin kenan. Idan suna kan magunguna da buƙatar a tabbatar an ba su magungunan su akan yadda kuma ya dace. Idan an ba su kwanaki na su je su ga likita saboda ya duba halin da suke ciki, zuwa asibiti yakan iya zama matsala sosai. To amma gara a daure a haka din, saboda za a iya gane wata matsala wadda ba a san da ita ba kafin ta taso. Duk wannan zai iya taimakawa wurin kare ta'azzara cututtuka.
To likita, musamman ma a yanayi ne kuma cuta sukan shiga ko kuma wasu cututtukan da ake da su a jiki ma sukan ta'azzara, idan suka fara ta'azzara me ya kamata a yi?
Abin na farko shine a je asibiti, musamman waɗanda suke da cutar allergy dinnan da kuma asma, saboda cuta ce da yanzu nan cikin minti daya za ta iya ta'azzara sai ya zama da matsala. Amma in aka je aka dau matakin da ya kamata kaga ya wadatar, akan samu karuwar mura. Idan muran nan ta kasance saboda kwayoyin cuta ne na nau'in virus, to fa cututtuka ne da suke yaduwa sosai cikin al'umma, kuma wannan lokaci ne da al'umma suke haduwa tare, kenan saurin yada cutar zai karu kenan. Idan muran nan ba ta allergy bace, ta waccan kwayoyin cuta ne, to da buƙatar shi wanda yake din ya amfani da mask, ga sunan ko akan titi na ga ana sai da su, saboda ya kare wasu na kusa da shi daga yaduwar wannan cuta, kada ya tali ko atishawa ya yada ta cikin al'umma.
Cikin wannan yanayi na iska da hunturu da sanyi, mutane ba sa wanka. To shin rashin wankan ma yakan kare su daga kamuwa da wata cuta ne?
Rashin wanka ba zai kare su daga kamuwa daga wata cuta ba, illa iyaka dauki matakin da za a yi na dumama ruwan yadda ba zai cutar ba, saboda wankan da wanke hannu da sauransu yana rage kura da sauran kwayoyin cuta da suke hawa kan dan adam, saboda haka kenan zai taimaka musu ne ma wurin kare su daga daukar cututtuka. Idan yayi sanyi da yawa to a dumama shi ya fi sauki.
To likita, akwai allurai da ake kira flu vaccines, wato kamar wasu rigakafi ne da suke kariya da cutar mura. A wannan wato bangare namu ban fiye jin su ba, shin ba a yi ne ko kuma yaya?
Matsala babba ce game da flu vaccine din nan, wato nau'i na su kwayoyin cutar da suke kawo mura din, wato viruses, sun kai miliyoyi. Sannan kowane bangare na duniya suna duba waɗanne ne suka fi zama musu matsala, sai su yi allurar rigakafin da za ta kare waɗannan al'umma. Kin ga kenan abin da zai kare wata al'ummar ba lallai ne ya kasance munan ya kare mu ba, daya kenan. Na biyu, suna da tsada. Matukar gwamnati bata dauki wannan a matsayin matsala ba, kuma gaskiya ne muna da matsalolin da suka fi wannan, ba za a zuba kudade a kawo su. Sannan kuma ba lallai in an kawo su din ba su kare mu, saboda wala Allah yanayin a turanci abin da ake cewa serotypes, wato kabilun, zan iya amfani da kalmar kabilun na nau'in viruses din da suke nan din, suna iya bambanta matuka da na can wurin. To kenan kin ga sai zama in ka dauko na wata kasa ka kawo nan ba lallai sai mana amfani ba, sannan kuma gashi kudi ne da za a kashe matuka.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, inda muka tattauna da likita akan wato cututtukan da ake iya cin karo da su a wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu. Da fatan an ji, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir.
Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa ku ci gaba da kasancewa da shirin lafiya uwar jiki. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.